Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma Niya FM da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma Alpha Radio da ke kuma sa kasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a ko da yaushe ake bukata a voahausa.com ko sashenhausa.com. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau Alhamis 9 ga watan Agustan shekarar 2018. Ibrahim Jarmaini tare da Hafsat Dan Mai Soro da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke muku farin cikin wannan lokaci. Da farko ga kanin labarai.
Kasar Zambia ta saki yardan adawar siyasar kasar Zimbabwe Tendai Biti dake gudun tuhuma bisa zargin tada hargitsin da ya biyo bayan zaben shugaban kasa da jam'iyyar Hamayya ke kalubalanta. Shugaban kasar Congo Kinshasa Joseph Kabila ya ce ba zai sake tsayawa takara ba kuma zai bada goyen baya ga ministan cikin gida Emmanuel Ramazani a zaben shugaban kasa mai zuwa. Kasar Rasha ta bayyana cewa sabon takunkumin da Amurka ta kakaba mata akan sawa tsohon dan leken asirin kasar da ya shigo ba a Birtaniya ya saba wa doka.
Kanan labarin kenan aka saurara. To a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa masu fushin baki akan al'amuran yau da kullum a Najeriya na ci gaba da bada fasara daban-daban akan batun toshe kofar shiga majalisar dattawa da jami'an tsaro suka yi kuma ana tsina ci gaba da sauye sheka ga tisa
ruba tun farko yadda akai auren ne ma bai dace ba aqidojin su ya bambanta to amma wannan wani abu ne yazo wanda kawai kowan dan Najeriya ya gaji to shi yasa nace muka tun farko ba a kafa abun akan gaskiya ba.
Sai kuma jihar Adamawa inda hukumar UNDP ta hadin gwiwar gwamnatin kasar Japan suka kaddamar da wani shiri na bada kayan noma kyauta a kauyen Loku na karamar hukumar Songa jihar Adamawa. Sai dai kungiyoyi masu zaman kansu a Najeriya na korafin cewa
so da yawa abubuwan nan da ake warewa da kudade da ake warewa magana ta gaskiya al'ummomin nan ba su ake bawo ba waɗanda suke shiga gaba akan abubuwan su ne suke ɗebewa wannan kuma ta tabbata ta fannoni daban-daban.
Akwai mu da shirin sai bango ya tsage amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari cikakken labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Lauyoyin dan adawar siyasar kasar Zimbabwe Tendai Biti sun ce an maida shi kasar shi ta haihuwa bayan da jami'ai a kasar Zambia mai makwaftaka da su suka ki amincewa da bashi izinin zama a kasar. Gilbert Fury ya ce an mika Biti ga hukumar yan sandan Zimbabwe inda suka yi watsi da izinin da kotu ta bayar na dakatar da mayar da shi kasar tashi. Bangaren yan gudun hijiran Majalisar Dinkin Duniya ya fitar da bayanin cewa sun damu kwarai da rahoton da suka samu kan kin amurcewar Zambia ta baiwa Biti mafaka da kuma hukuncin da suka yanke na maida shi kasar shi inda suka bayyana matakin a matsayin karya dokar kasa da kasa. Biti na daya daga cikin membobi tara na jam'iyyar Movement for Democratic Change da hukumar yan sandan Zimbabwe ke nema bisa laifin haddasa tarzoma a zaben shugaban kasa da aka gudanar makon da ya gabata wanda jam'iyyar ke ganin an yi maguɗi domin shugaba Emmerson Mnangagwa. Shugaban kasar Congo Kinshasa Joseph Kabila ya ce ba zai sake tsayawa takara ba kuma zai bada goyen baya ga ministan cikin gida Emmanuel Ramazani Shadri a zaben shugaban kasa mai zuwa. Sanarwar da aka fitar na cewa Ramazani zai tsaya takara ya kawo ƙarshen hasashen da mutane ke yi kan ko Kabila zai tsaya takara karo na uku duk da cewa kundin tsarin mulki wa'adi biyu ya bayar. Shugaban kasar Sudan ta Kudu Salva Kiir ya yi wa abokin hamayyarsa Riek Machar da waɗansu 'yan tada ƙayar baya afuwa ba tare da wani sharadi ba. Dokar da aka bayyana a yau Alhamis ta gidajen talabijin da na rediyon kasar ta fara aiki ne a jiya Laraba, kwanaki uku bayan da Kiir da Machar suka cimma yarjejeniya a Khartoum babban birnin kasar Sudan, wanda zai kawo ƙarshen yakin fararen hula da aka shekara biyar ana yi. Sabuwar yarjejeniyar za ta sa matar ya dawo daga gudun hijirar da yayi zuwa Afrika ta Kudu. Ya rike mukamin mataimakin shugaban kasa na ɗaya daga cikin mataimaka biyar karkashin gwamnatin haɗin gwiwa. A yau Alhamis, kasar Rasha ta bayyana cewa sabon takunkumin da Amurka ta kakaba mata akan sawa tsohon ɗan leken asirin kasar da ƴar shigo ba a Burtaniya ya sabawa doka. Kuma ba ta da hannu a lamarin wanda ya faru a watan Maris. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta bayyana takunkumin jiya Laraba, inda ta ce Rasha ta karya dokar ƙasa da ƙasa, inda ta yi amfani da magani mai kashe jijiyoyin ɗan adam akan ƴan ƙasar guda biyu. Matakan dai za su fara aiki ne a ranar 22 ga watan Agusta, kuma sun kunshi lasisin fitar da kayan tsaro daga Amurka zuwa Rasha. Wani ɗan sanda ne ya sami Sergei Skripal da ƴar shi Yulia a kwance a kan benci. Sun fita cikin hayyacinsu a birnin Salisbury da ke Birtaniya. An bayyana cewa wani magani ne mai suna Novichok wanda ke yi wa jijiyoyi illa ya jefa su cikin wannan halin. Duk da cewa sun tsira amma sun kwashe makonni a asibiti. Ofishin jakadancin Rasha a Amurka ya ce takunkuman da aka saka jiya Laraba an yi su ne akan zargi, kuma Rasha tana goyon bayan a yi sahihin bincike.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tabarau fara rahoton namu daga Najeriya, inda masu fashin baki akan al'amuran yau da kullum ke ci gaba da bada fasara daban-daban dangane da batun toshe kofar shiga majalisar dattawa da jami'an tsaro suka yi ranar Talata, lamarin da ya sanadiyar korar babban daraktan hukumar tsaron farin kaya na kasar Lawal Daura. Daga Bauchi, Abdulwahab Muhammad ya yi kuma da ƙarin bayani.
Malam Zailani Baffa na jami'ar Abubakar Tafawa Balewa na ganin cewar salon da shugaba Buhari ya dauka na kyale kowa yadda yake so ya samar da kafar da kadangare ya shiga.
Wato inda a ce shi Muhammadu Buhari lokacin da ya gwamnati ya yi amfani da abu biyu, ma'ana da karfin gwamnati da kuma karfin kudi, kamar yadda aka saba yi ya tirsasa kowa ya ba kilarsa da an zauna lafiya. To amma sai kasance ya ce shi na farko ba zai tirsasa kowa ba, na biyu kuma ba zai amfani da kudi ba, kowa ya yi abin da yake so. Saboda haka su wayannan majalisu ƴan jam'iyyar New PDP su suka shugabance ta, da shi Salaki da shi Dogara daga New PDP suka fito. Sai wannan abin shine rikicin da kage yake ta faruwa ba wani abu ba. So saboda haka ina ganin wato duk zargi-zargi dai zaka ji shi dama daga gurin ƴan adawa. Saboda haka ni ina ganin wannan wani abuwa ne kawai na demokradiya da suke faruwa, kuma ƴan adawa dole ne za su dinga zargi iri-iri. Amma dai hakan din a hankali insha Allah za mu fahimci menene demokradiya din take ciki har mu samu matsayi mai kyau.
Sai dai shi Malam Yusuf Abdullahi na kwalejin kimiyya da fasaha cewa yi auren da aka kulla tsakanin jami'an tun farko bai yi ba, ana wasa ne da hankalin 'yan Najeriya.
Ka duba tun farko yadda aka yi auren ne ma bai dace ba, aƙidojin su ya bambanta. To amma wannan wani abu ne yazo wanda kawai kowane ɗan Najeriya ya gaji. To shi yasa nace muka tun farko ba a kafa abun akan gaskiya ba. To ina ganin ma bai dace ma a ce ma an kai jami'an tsaro yadda aka kai su da yawa haka na auren ba. Saboda ai idan ka ga waɗanda suke wurin zallan MPDP ne suke wurin, ba 'yan APC din. Su ai an ce ba sa waje, sun tafi wani waje can suna ta nasu ayyukan. So ka gani ban ga dalili ba. Wato wani abu ne malam wanda ake so a yi wasa da hankali 'yan Najeriya, wanda yake kuma in ba a maida hankali ba kiliu zai iya jan bau. Irin kaɗan da kaɗan abu yake farawa a ƙarshe abinda ba a tunanin har ya kasance.
Nasa tsokacin shugaban kungiyar wanzar da zaman lafiya tsakanin musulmai da kirista, ambasada Alhaji Aminu Garba Sidi, matakin da mai rikon mukamin shugabancin Najeriya Osibanjo ya ɗauka ya kare martaban demokuraɗiyya.
Bin demokuraɗiyya yana ɗaya daga cikin ya ba da fargaban ƴancin demokuraɗiyya wadda ta ba da dama a yi walwala a shiga a fita assembly, kuma ba tsangwama ba hana shiga ba hana fita. Sai dai a yanzu inda mutane suka gani Osibanjo mataimakin Buhari ya ƙara masa martaba domin ya kare fuskan demokuraɗiyya wadda ya ƙara masa kima a demokuraɗance a ƙasar nan, wanda ana ganin cewa suna da dama su yi wannan kara musu karan tsaye, kuma suna da 'yanci ba wanda ya kamata kama su a lokacin da ya dace. sai dai a kare su.
Abdulwahab Muhammad Mura, Amurka, daga Bauchi a Nigeria.
To madalla a gaida Abdulwahab Muhammad. To har yanzu dai muna tare da Nigeria, inda a ƙarshen makon jiya ne hukumar UNDP da haɗin gwiwar gwamnatin ƙasar Japan suka kaddamar da shirin ba da kayan noma kyauta ga mazauna ƙauyen Loku na ƙaramar hukumar Songa a jihar Adamawa. Tsarin na daga cikin ƙoƙarin da hukumar ke yi na farfaɗo da al'ummomin da rikicin Boko Haram ya shafa a jihohin Yobe, Borno da Adamawa. Daga Kano, Mahmud Ibrahim Kwali na da ƙarin bayani.
A ƙarshen watan jiya ne hukumar ta UNDP haɗin gwiwa da gwamnatin ƙasar Japan suka kaddamar da shirin ba da kayan noma kyauta ga mazauna ƙauyen Loko na ƙaramar hukumar Song a jihar Adamawa. Tsarin na daga cikin ƙoƙarin da hukumar ke yi na farfaɗo da al'ummomin da tarzomar Boko Haram ta shafa a jihohin Yobe, Borno da kuma Adamawa. A ƙarƙashin sabon tsarin wadda gwamnatin Japan za ta ba da gudunmuwar dala miliyan 2.5, an kiyasta manoma 2,200 da masu ƙananan sana'o'i 500 ne za su ci gajiyarsa a ƙauyen. Haka kuma an yi takidin raba kayayyakin noma ga magidanta 9,000 a yankin arewa maso gabashin Najeriya. Kayayyakin sun hada da irin shuka da magungunan feshin kwari da takin zamani da sauran kayayyakin noma. Sai dai daraktan hukumar UNDP a Najeriya, Betty Obnoha, ya ce za a bada kulawa ta musamman ga magidanta mata da suka rasa mazajensu na aure sanadiyar tarzomar Boko Haram. Sai dai kungiyoyi masu zaman kansu a cikin gida Najeriya, musamman waɗanda ke sanya ido kan makomar iyalan da rikicin Boko Haram ya ritsa da su, sun ce akwai bukatar hukumomin ƙetare da suke bullo da waɗannan shirye-shirye su ɗauki matakai domin kwalliya ta dinga biyan kuɗin sabulu. Kungiyar Chaja na cikin waɗannan kungiyoyi, kuma Kwamarar Kabiru Sa'idu Jakata shine daraktan ta.
So da yawa abubuwan nan da ake warewa da kuɗaɗe da ake warewa, magana ta gaskiya al'ummomin nan ba su ake bawo ba, waɗanda suke shiga gaba akan abubuwan su ne suke ɗebewa. Wannan kuma ta tabbata ta fannoni daban-daban. Mun ji labari ko in ce mun gani a wasu matsugunan yan gudun hijiran, hatta shinkafar da za a ci sai kaga sai a kaita matsugunan yan gudun hijiran a tara su a yi hotuna a ce an karba, amma cikin dare sai a rinka canja mata buhu a rinka fita da ita, su kuma kullun suna kukan yunwa. Gaskiya muddin za a ci gaba da yin irin wannan abubuwa da hukumominmu, wance da gwamnatocinmu na gida, babu abin da zai canja.
Shi kuwa Kwamarar Nura Iroma Ajina kungiyar Sislak na cewa
yaya za a yi a saka idan da za a ringa bibiyar waɗannan mutane da za a tallafawa don a ringa ganin ci gaban da suke samu akan harkar abubuwan da aka koya musu, inda suke buƙatu suke da ƙalubale a iya dawowa a zauna da su ko a hayar mutane na musamman da za su ringa ba su wani training na musamman don yana inganta su. So ni ina ganin in ba haka akai ba, magana ta gaskiya za a yi abu ne kawai da ba za a cimma burin da ake so za a cimma ba. Gwamnati ta ringa sanin irin waɗannan ƙungiyoyin su nawa ne suka shigo ƙasar nan, me wane shi zai yi kuma me wane ya kawo, sannan ya za a yi ringa tabbatarwa ana saka ido ana yin abin da yake shi da ya dace, ya zamana an aiwatar da abin yadda ya dace, sannan a yi recruiting mutane kamar consultants da za su ringa shiga suna ganin yadda mutanen nan suke gudanar da harkokin kasuwancinsu.
Baga shirin tallafin noma, hukumar ta UNDP za ta sake gina ƙauyuka 5 da ƙungiyar Boko Haram ta rusa, kana an kiyasta magidanta 850 za su sami guraben ayyukan yi. A ƙarƙashin shirin hukumar ta UNDP na farfaɗo da ƙauyukan da Boko Haram ta ruguza a yankin arewa maso gabacin Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Shirin shirin baci ne ba, hangen dalawa shiga bini ne wa, ahun wawa, shirin shirin buna, baba, na yabo a gudun Allah, godiya da baburiya da hila, ahabba, shirin shirin baci ne ba.
Shukru madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwali. Kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogo mana cewa karfe 11:15 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu sauraro. Tare da fatar kuna cikin koshin lafiya da wadata, Jummai Ali ce daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Dan majalisa Abdulrazak Namdar shugaban kwamitin yada labaru na Majalisar Wakilan Najeriya zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na Sebango ya tsage.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Wa alaikum salam.
Ina na Yusuf Abdulrazak dadin kowa a jihar Gombe. Yanda aka sani da Yusuf Gombe mazaunin Maraba ina daga nan Maraba karamar hukumar Karo a jihar Nasarawa.
To.
To ni tambaya ta nan shine muna ji ana cewa kundin mulkin kasa ya ba wa ƴan majalisa ƙarfi sosai. To shin me ne sai ya ƴan majalisa har sai yin amfani da wannan ƙarfin nasu wajen ganin cewa an ce ko kasan mu daga wannan halakar da take nuna ta fada a ciki. Musamman idan muka duba za su ga akwai da kwanan nan ma a kai dai tafi da na jishi shugaban majalisa da kola kara ke nan ya faɗi cewa ya fita ne saboda ya ƙarfafa dimokuraɗiyya ta kanan.
Ne me kake nufi suna da ƙarfi ne sik kake son su idan baka fito ba kawai kace suna da ƙarfi.
Suna har yanzu idan muka duba kasan tana cikin tashi-tashi hankula musamman wasu da idan muka duba su da suna fama da tashi-tashi hankula. Ga kuma yanda hanyoyin mu suka riga su da baki ɗaya. Shi ba su da wannan ba hurumin su dani na ganin cewa an kawo gyara yanda sun kawo za su sami walwala da kuma jin daɗi a ƙasa.
To ka gama tambaya?
Eh wannan ita ne tambaya na.
To bari ya baka ansa.
To ina so ya sani cewa a majalisa kullum muna dokoki, aikin mutane ne dokoki. Don haka mun sha yin dokoki kuma sha muhawara akwai abin da muke kiran sa resolution. Shi ma mun sha yi cewa ya kamata a yi gyara hanyoyi da faranti. Shi yasa in an kawo asasin kuɗi muka yi aiki mu duba wanne ne ya kamata a mai da hankali a kai. Shi yasa mu shugaban kasuwa yake shi abin da ya mai da hankali shi ne a kan shi ne maganan hanyoyi, maganan jirgin kasa da kuma maganan wuta. Ma'ana sarki ce nan. To ya mai da hankali ba wai sauran ba za a yi ba, amma wa'annan guda uku suna cikin abin da ya fi mai da hankali lokacin da yake kawo kasafin kansa. To mu kuma muna iya yin mai da hankali a kan wannan, mu ba da kuɗi mu tabbata wanda yake so ɗin an yi shi. Amma mu a aikin majalisa ba kullum mu bane mu zama kuma mu ne muke dokoki kuma mu ne muka yin fannin kasuwa. Wannan fanni ne na shugaban kasa da mutanensa. In ya game su su ce to su za su yi, mu dai lokacin abu muke yi in ba yi ba muna da in mun je duba ayyukan da muka ba da kuɗi a yi su in ba yi ba sai mu dawo mu faɗa cewa to kuɗin da jiya muka bayar ba aikin da aka yi ba yi yadda muke so ba. Don haka ya kamata gwamnati ta yi da karatar da wannan aiki a mu rubuta mu jawo hankalin gwamnati a kai. To in shi ne abin da muke iya yi, amma ba wai muna da wani ƙarfi ne wanda za mu ce dole a yi kaza ba. Yanzu kuma ba ka misali, za ka ba da misali da kaina. Kwanakin baya bai ji kati ɗaya ba a inda nake wakilta mazaɓana na Mayo Delwa, akwai faɗace-faɗace da aka yi, mutane da yawa sun mutu da kuma yara an kokkone gari, mutane sun zo sun zanna a makarantu ba abinci ba a komai. Dole a makarantar ni ne nake wakiltar su, sai na tashi na magana cewa to gwamnati ta yi kokari, mutanen nan yara da mata suna wahala ba magani ba wajen kwanciya da sauransu, a je a taimaka musu. To kaga mu za mu jawo hankalin gwamnati ne a irin wannan. Kuma ƴan kwana da yawa a Zamfara ne, a Filanci ne, a Taraba ne, a Benue duk suna kawo ƙorin nan ita koke-koke. Amma in mun kawo kokon fannin gata sani suke da hurumin yin wannan. Kuma wasu ana yi, wasu kuma gaskiya ana kasawa. Ina da zan iya faɗa kai shi.
To malami na gaba bismillah ko matso kai tambaya.
Hajiya suna na Babaji ne da Lanjigawan Bodori daga karamar hukumar mafaɗa jihar Gombe Najeriya. Tambaya ta ga babban bako ita ce ina so in san kasafin kuɗin da shugaban ƙasa ya turo majalisa na zaɓen 2019 zaɓe mai zuwa. Sannan akwai wani abu da talakawa ke magana cewa a cikin kasafin kuɗin Najeriya ina so da gomba ko ya gombanta mana me ne ma shi wannan shi ɗin a cikin kasafin kuɗin Najeriya.
tambayar ka din ka fayyace ka ce kana so kana son ka san ko nawa ne aka ware ma hukumar zabe ko kuwa me
akwai kudi da aka kai kudi da ake cirewa akwai kudi da aka cire dan zaben 2019 an turowa majalisa wannan kudi nawa ne adadin kudi shi muke son mu san nawa ne adadin kudi amma ina son ku san meye tushe da ake ambato a cikin kasafin kudin Najeriya
ka fahimci tambayar ta shira
to ina inda na fahimci maganar shi ba zai iya tuka kai tsaye ba amma na san kudin da shi shugaban kasa yake yana so ya kai kusan biliyan 200 ba zai iya tabbatar da gaskiya nawa ne tabbatar a jiwa ka amma shi ne wanda ya kawo mana mu yi aiki a kai kuma idan Allah za mu yi aiki a kan wannan kuma shi ne da azu nake faɗa cewa yanzu majalisa tana hutu sai ta da za a yi aiki a kan wannan wannan kudin da shi ya kawo har aka kuma ne su manta shi ke kuma tana da dama kullum ya kawo kudin sa a majalisa ina akwai wani abu da ya shafi ba ma zaɓe kare ba akwai wasu abubuwa da ya faɗa kai duka za a yi shi to shi ne a matsayi tsaye na idan zai yi tunanin zai haka gaskiya
to mutum na gaba bai san Allah ko
hello assalamu alaikum
wa alaikum salam
sunana Abubakar Musa yana kira daga Abuja
to
to kamar ne shine Hajiya a wai na ga su ga majalisu suna wakiltar al'umma ne a kowane state da local government amma wato abin da yake damu mu a kullum ne mu talakokin Najeriya a da a kan siyasar Najeriya abin da ya dame shi ya shi ne ara kake kake al'umma kun dan majalisu ne mataki ne da suka lauka wato mataki ne da suka fara kawo da abubuwan da suke faru a kullum mun ce mun zuwa mu gida mu wannan saura su ne ne mataki ne da suke da mutum da suke faruwa abin da yake faruwa a sassan Najeriya la yanzu shi kuma abin da ya dame shi kai har da siyasa ne suka ka gaba dan ba shi ne
eh amma yanzu ya bada ansa don wani yayi tambaya makamancin wannan kana da eh kana da wata tambaya ne
a babu
to mi kama mutum na gaba ko
Hajiya me da nan ji ga an bodo rin nan babu abba shi amsan tambaya ka dai da tambaya da aka amsa ne tambaya da ne yake ne shi a cikin kasafin kudin Najeriya ko amsa ta ba
to ya fahince ka bari ya baka ansa
eh abin da shi yake magana cewa ana ringa zargin majalisa cewa suna cuce cewa ana cusa wasu ayyuka a kasafin kudi ma ba abin da shugaban kasa ya kawo bane yan majalisa ne suke sawa shi ne wasu suke kiran shi ana cusa wasu ayyuka a ciki to amma mu a bayanin mu na matsayin mu na yan majalisa muke mu ne muke aikin wannan hurumin yin aikin a kan kasafin kuɗi za mu nuna 'yan majalisa ba yadda za ka yi a aikin da kake yi a zo a ce kuma kana tushe kana sa wani abu daban wannan aikin mu ne dama in shugaban kasa ya kawo kasafin kuɗi dole ne mu duba mu gani wannan kasafin kuɗin kam na Najeriya ne duka za mu duba a ɓangarorin da muke da shi arewa kudu da yamma da sauransu ko ina an tabbata su ma sun samu kuɗi daidai su tantancewa kansu da kaman su ba lura da su ba to dole in akwai abin da a fahimta mu cewa a wani bangaren ba a yi da su ba dole mu sa musu wayannan ayyuka to wannan kuma ba ce ba wai ana cusa aiki ba ne aiki ne wanda aiki ne kira ai aka kira shi a turanci wani an kuma ne mun ga mu yadda cewa akwai wani magana kawai to aiki mu muke yi baya da kai a cikin aikin ka kuma ne cewa kana kara wani da kamar aikin wani ne yake yi sai ka zo ka karba ka saka shine a fahimta na shine ana cusa wani abu amma wannan ni ne nake aiki kuma aiki na hurumi ne ya zan cusa abin da ni kuma nake yi ina da rashin fahimta da mutane suke kake aiki majalisa
to Allah sa san fahimta to sai kuma makon gobe cikin yardar Allah za mu gabatar da wani sabon shirin a halin yanzu kuwa a madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin Jummai Ali ke muku fatar alheri a huta lafiya.
To madalla a gaida Jummai Ali da shirin sai bugun waya tsagi. Yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayin da kuke aika mana ta email.
Sakon farko na hadin gwiwa ne daga Dagora diga ga dan Fulani Warji da Shehu Kashalla Kafisan ana zikiri da Yahaya dan Nazare daga jihar Bauchi inda suka ce assalamu alaikum VOA Hausa. Muna jajantawa al'ummar jamhuriyar Niger bisa ambaliyar ruwan sama da ta afko duba da yadda suka samu asarar rayukan mutane da dukiyoyinsu. Muna addu'ar Allah ya mayar musu da alheri, amin. Gwamnati da ƴan adawar Zimbabwe ku zauna a teburin sulhu domin sasanta tsakaninku cikin lumana, saboda wannan rikici da kuke yi zai shafi cigaban kasar ku da kuma uwa uba zaman lafiyarta. Sako daga Kabiru Abubakar Bulan Yaki Sokoto. Sako na gaba ma na hadin gwiwa ne daga Abubakar Sadiq Belal da Ado Salati Goma ga Annabi Rijau dukkan su a tarayyar Najeriya, inda suka ce salam VOA Hausa. Hakika janyewa daga shiga takarar shugabancin kasa da shugaba Joseph Kabila na Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo yayi abin ayaba ne kwarai da gaske, domin wannan matakin zai kawo ƙarshen hasashen rashin zaman lafiya da ake kokwanton kasar za ta afka ciki. Sai sako na gaba ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau, inda ya ce hakika bayyana adadin mambobinta da suka rasa ransu da kungiyar civilian JTF ta yi wani abin jimami ne, ganin cewa sun rasa ransu ne a yayin da suke kokarin ceto rayukan wasu. Allah ya ji kansu, amin. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Nasara da dakarun sojin saman Najeriya suka fara samu a fafatawar da suke yi da ƴan ta'adda a jihar mu ta Zamfara, wani abin yabawa ne matuƙa. Muna addu'ar Allah ya ci gaba da baiwa dakarun nasara a yunkurin su na kakkaba ayyukan ƴan ta'adda a cikin jihar. Sako daga Muhammad Salihu Kauran Namo da Zamfara. Sai sako na ƙarshe ya ce ina so ku bani dama in yi kira ga ƴan uwana matan Najeriya, musamman matan da ba su kai ga mallakar katin su na zaɓe ba, da su hanzarta su yi amfani da damar da hukumar zaɓe ta ƙasa ta bayar kafin wa'adin da hukumar ta bayar wanda zai cika ranar 17 ga watan 8 daga Hajiya Gambo Mamman Gusau Zaria.
Akai da Safina ta Salisu Dangi da wasiƙun masu sauraro. Kafin mu kammala shirin namu ga Hafsa Dan Mai Suru da takaitattun labarai.
Lauyoyin dan adawar siyasar kasar Zimbabwe Tendai Biti sun ce an maida shi kasar shi ta haihuwa bayan da jami'ai a kasar Zambia mai makwaftaka da su suka ki amincewa da bashi izinin zama a kasar. Shugaban kasar Congo Kinshasa Joseph Kabila ya ce ba zai sake tsayawa takara ba, kuma zai bada goyen baya ga ministan cikin gida Emmanuel Ramazani Shadary a zaben shugaban kasa mai zuwa. Sanarwar da aka fitar na cewa Ramazani zai tsaya takara ya kawo ƙarshen hasashen da mutane ke yi kan ko Kabila zai tsaya takara karo na uku, duk da cewa kundin tsarin mulki wa'adi biyu kawai ya bayar. Mutanen na buƙatar garin bawul, suna kuma buƙatar abubuwan more rayuwa, shine abin da zamu yi kuma zamu bawa kowa dama, a cewar Ramazani. Shugaban kasar Sudan ta Kudu Salva Kiir yayiwa abokin hamayyarsa Riek Machar da waɗansu ƴan ta'adda ba wato da waɗansu ƴan ta'adda afuwa ba tare da wani sharadi ba. Dokar da aka bayyana a yau Alhamis ta gidajen talabijin da na rediyon kasar ta fara aiki ne a jiya Laraba.
Masu sauraro, anan zamu dasa aya sai kuma can anjima da daren Allah kai mu za ku ji mu dauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Hafsa Dan Mai Suru
da tattauna ne gabatar da shirin da kuma Daniel Brown da ya hada da bada umarni da injiniyan mu na yau Rob McLean Ibrahim Jarmai ke cewa a huta lafiya.
yau dubo bai muryar amma.